Curuzú. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من ساتير لحدي أشرين دأوكو دوات رمضان شكر دبور دريهدو da 43 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai da 24 ga watan 4 shekarar 2022. Allah ya kawo mu wannan safiya mai albarka don ci gaba da muraja'ar littafin Allah mai girma, wanda kuma muna cikin suratul baqara. Yau za mu tashi aya ta 236. أعلم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قدرتم منهن قبل أن
لا جناح عليكم. لا جناح عليكم.
لا جناح عليكم. لا جناح عليكم إن قدرتم ما لم تمسوهن أو تقربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى القدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
Allah madaukin sarki yana cewa la junaha alaikum in talaqtumun nisa amma lam tamassuhunna. La junaha alaikum, wato babu laifi a gare ku in talaqtumun nisa, idan ya zama kun saki matayanku ma lam tamassuhunna, sai zama dama lokacin da kuka sake su baku wato ba a tare ba, baku tare da juna ba. Aw tafridu lahunna fariida, ko kuma lokacin da kuka sake su ba a riga an yanka sadakin da za a bayar ba, to babu laifi mutum zai iya wannan. Ma'ana ya zama ya saki matarsa kafin a tare da juna, don ta yiwa watakila akwai dalilin da zai zo ya ratsa ya jawo cewa dole a samu wannan rabuwa ɗin. Sannan kuma mutum zai iya zamowa abin nan su rabu ba tare ma da ya ma yanka sadakin da zai bayar ba, domin ana yin irin wannan. Wani lokacin misali za a iya ɗaura aure ya zama ba a riga an ambaci sadakin da za a bayar ba, wannan ba wani abu bane baƙo. Duk da mu misali musamman al'umar mu suna ganin kamar baƙo ne, baƙon abu ne a ce an ɗaura aure an yi komai amma kuma ba a faɗi sadaki ba. Wani lokacin ma za ka ga cewa an tada rigima da hatsaniya cewa kamar abin ba daidai ba ne. Na misali da yawa za ka ga cewa watakila ko halinmu ne ko kuma wani abu mai kama da irin wannan, za ka ga cewa saboda an san hali watakila sai ya zama waliyin mace bai yadda a daura aure ba sai an ba da sadaki lakadan babu maganar wani ajalan wai sai daga baya a ba da sadakin a lakadan kawai to amma shari'a bata guji wannan ba za a iya daura aure ba tare da an ambaci sadaki ba ma amma kuma daga baya zai bawa ita matar tasa zai bata sadakinta ma'ana idan ya zama an kudirce wannan babu laifi za a iya wannan to shine abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa babu laifi a gare ku idan ya zama a lokacin da kuka sake su dama ba ku riga ma kun tare da su ba sannan kuma ba a riga ma an ambaci sadakin da za a bayar ba an daura auren an yi komai amma ba a ambaci sadaki ba sai dai an sani cewa za a bada sadakin daga baya inda aure ba zai yi babu sadaki ba to wannan yayi shine Allah madaukakin sarki yake cewa babu laifi za a iya samun haka amma wa matti'uhunna idan ya zama hakan ya faru ya zama mutum ya saki matarsa lokacin da ya riga an tare ba ana daura auren kawai ya ji cewa shi ya ma fasa auren ko kuma ita ta ji cewa ba za ta iya auren ba wani abu ya taso daga gare ta sai ya zama aka raba auren to a lokacin Allah madaukakin sarki yake cewa wa matti'uhunna amma ku yi wa su matan alheri ku yi musu alheri ma'ana ku ba su waɗansu abubuwa waɗanda yake zai zama an lafar da zafin wannan abin da ya faru shi ne abin da almut'a a nan wajen abin da ake nufi shi ne ku yi musu wani alheri wanda yake zai zama ya lafar da zafin wannan raɗaɗin abin da ya faru ɗin alal musi qadruhu wanda Allah madaukakin sarki ya buɗa masa ya yi daidai gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya buɗa masa ɗin wa alal muqtiri matalauci ma wanda ba shi da yadda zai yi shi ma qadruhu ya yi daidai iya gwargwadon abin da zai iya haka Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa haqqan alal muqtiri wannan haƙƙi ne wanda yake alal muqtirin akan waɗanda yake suka kyautata suke kyautatawa to wannan za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cewa a yi alheri ɗin wanda waɗansu malaman ma suna cewa wajibi ne idan mutum ya zama ya saki matarsa to lallai ya mata wani alheri ya ba ta waɗansu maƙudan kuɗi wanda yake zai lafar da zafin wannan sakin da aka yi wasu malaman sun tafi akan cewa wajibi ne duk da malikiya mu a yadda muke tafiya yanzu a nan cewa ake yi wannan ihsani ne shi yasa Allah ya kira shi ihsani ihsani kuma ba a wajabta wa mutum a ce wannan abin wajibi ne amma kuma mustahabbi ne mutum in ya yi ya kyautata kuma ya bi umarnin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi inda ya ce wa matti'uhunna ku yi musu alheri ku kyautata musu da waɗannan abubuwan to za mu ga cewa mata sun kasu kashi hudu waɗanda aka sake su kenan waɗanda ake saki sun kasu kashi hudu akwai macen da zai zama an sake ta kafin ya zama a bayan an riga an tare sannan kuma an riga ma an bata sadakinta shine bayanin da aka yi a baya wannan babu matsala wancan ita wannan bayanin da aka yi na cewa za idan an sake ta kuma sannan an sake ta din kuma dama an riga an samu tarewa wanda shi yafi yawa wannan ta farko kenan mace ta farko kenan ya zama an samu cewa an tare sannan kuma an bata sadakinta ina fata an fahimta akwai kuma wanda yake ita ba a riga an tare ba sannan kuma ba a riga an yanka sadakin da za a bata ba to ita ce wannan wanda Allah madaukakin sarki yake bayaninta ba a riga an tare ba kuma ba a yanka sadakin da za a bata ba wannan aya ta gaba ma za ta zo ita kuma ta yi bayanin wata an riga an yanka sadakin da za a bata amma ba a riga an tare ba misali an bata sadaki amma kuma ba a riga an tare ba an daura aure an yi komai ga sadaki an bayar amma kuma ba a samu an tare ba sai ya zama an sake ta yaya wannan halin abin yaya wannan yanayin ta zai kasance sannan kuma akwai ta ƙarshe wanda yake ba a riga an tare ba sannan kuma ba a riga an ayyana sadakin da za a bata ba ina fata wanda ba a riga wanda an riga an tare kai amma ba a riga an ayyana sadakin ba ita ce ta hudu an riga an tare amma ba a ayyana sadaki ba to kowace da akwai hukuncinta wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa akanta idan ya zama an riga an tare kuma an riga an bata sadaki da babu matsala wannan babu matsala wannan akan da ita ce akai bayanin wato ayoyin da suka gabata muka yi bayani a wadancan ayoyin da suka gabata idan ya zama kuma ba a tare ba sannan kuma ba a riga an ayyana sadaki ba to wannan babu matsala za a iya bata abinda ake kira mut'a wato abinda ake kiransa alheri ta yadda zai zama allafar da wannan zafin wannan abu amma ba dama ba ta cancanci sadaki ba saboda an riga an raba auren ko kuma an sun rabu da mijin kafin ya zama an tare to sai kuma wanda aka riga aka bata sadakin amma ba a riga an tare ba kuma aka rabu to shine wannan aya ita wannan aya da take mana bayani sai yake cewa in fallaktumuhunna idan kuka saki matayanku min qabli an tamassuhunna kafin ya zama an yi tariya kai kafin ai tari sai ya zama kun sake su wa kad faradtum lahunna faridatan bayan kuma kun riga kun ba su sadakin su kun ga yanzu an riga an daura aure an ba da sadaki amma ba a riga an yi tari an tare ba yaya hukuncin yake sai yake fanis ko ma faratu za ku ba su rabin sadakin ne idan ya zama 50,000 ne sai ka ce to ta dauki 25,000 ka bata in ya so shi kenan sai ya zama kai ka karɓi 20,000 ɗinka da 25 ɗinka wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya fa an daura auren an ba da sadakin amma ba a yi tariya ba to tana da rabin sadaki ina fatan an fahimta illa an ya afuna sai dai in matan suka ce su ba sa bukatar komai kawai ya rike kayansa ma duka gaba daya a kai masa sadakinsa to wannan ganin damar su ne za su iya ganin damar su ce to shikenan a mayar masa da sadakinsa tunda dai an daura auren an yi komai kuma gashi nan ba a tare ba ya ce ya saki ta to a mayar masa da sadakinsa amma yadda Allah madaukin sarki yake faɗa tana ta cancanci rabin sadaki aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma lokacin da aka dawo wa mijin da sadakin rabin wannan sadaki din sai ya ce a'a a mayar ai ba a yi haka ba bayan an yi waɗannan abubuwan gaba daya ai mutunci bai gaji wannan ba a mayar musu kawai babu wata matsala insha Allah ta'ala ma'ana rabuwa aka yi ba wai baran aka yi ba Allah ne ya kawo wata kaddarar ya sa aka rabu din dan haka zai iya cewa a mayar da Allah ba ai ba daidai bane ba girma bane ya zama na karbi wannan sadakin to shine abin da Allah yake faɗa zai iya cewa shi ma ya bari saboda haka sai ya zama ya ba da sadakin kuma bai karbi komai ba a ciki abin da Allah madaukin sarki yake faɗa wa anta aku aqrabu littaqwa Allah madaukin sarki yake cewa ya zama kun yi afuwa wa junanku wannan shi yafi kusaci zuwa tsoron Allah mana tsoron Allah da cewa misali mutum ya kiyaye dokokinsa ya kiyaye wato haddodin da Allah madaukin sarki shine ya zama kun yi afuwa a junanku ita shi namijin ya ce ya yafi babu wata matsala wannan ya fi kusanci zuwa tsoron Allah ko kuma ita matar ta ce a mayar masa da dukiyarsa ta yafi ko da yake ita ta yi za a iya cewa fushi ne ko watakila ta zuciya misali ta ce a mayar da kuɗin gaba ɗaya ba mata so gaba ɗaya za a iya cewa ta yi fushi ne sosai an gane ko wala tansaw al-fadl bainakum Allah madaukin sarki cewa kada ku mance irin daraja da alherin da ya gudana a tsakanin ku mutum ya fito ya ce yana son mace da aure to ai girmama ta yayi ba wai kaskantar da ita yayi ba haka ita ma idan ta ce tana son wanda ya nemi auren nata ai girmama shi ta yi ba kaskantar da shi ta yi ba don haka wannan falala ce wanda yake mutum ba zai bai kamata ya manta da wannan ba Allah madaukin sarki da kansa yake jan hankalin al'umma cewa ma'aurata kada su rika mance irin falalar da take tsakanin junansu kada su rika mancewa kada su rika mance alherin da ya gudana a junansu kada mutum ya mance a lokacin da suke zaune da matarsa cewa da kafin ta zo gidan nasa dukkinanansa gaba daya akan ta yake in ya tashi ita yake fara tunuwa kafin ya bacci da tunanin da yake gamawa haka ita ma kafin ai auren nan zuciyarta ta alta ta annaku da shi in ta tashi farkon wanda za ta tuna shine shi ita ma kafin ta bacci shine za ta fara tunawa maganganu duk da suke gudana a lokacin da ake neman aure din nan za ka ga cewa maganganu ne waɗanda yake masu kwantar da zuciya masu sanya farin ciki sannan kuma duk wani abu wanda yake na kyauta zai yi kokarin ya ga cewa yayi wa ita wannan wanda yake neman auren nata wanda abubuwan da duk zai sa ta farin ciki ita ma abinda za ta yi ta ga cewa ta ƙara jawo hankalinsa za ta yi masa a wannan lokacin duk dare duk ruwa duk abin nan rana da ake zai yi kokari ya je can gidan dan ya zama sun hadu ita ma kuma Allah Allah take yi lokaci yayi da ya ayyana wanda yake zai zo din to waɗannan abubuwa abubuwa ne na alheri wanda suka gudana tsakanin su kafin ai auren bai kamata kuma bayan an yi aure ya zama an mance da duk waɗannan abubuwan ba ana ganin cewa kamar babu wani abu na alheri da ya taba gudana tsakaninta da shi ko shi ya rika ganin cewa babu wani abu na alheri da ya taba gani daga gare ta wannan abu ne wanda yake hankali ma ba zai karba ba saboda idan da a ce babu wannan da tun farko ma ba zai je nemi auren ba ya je ya faɗi tashi ya je ya nemo kayayyaki wanda yake zai mata ya zo ya kawo waɗannan abubuwan duk saboda ba ta da alheri ya yi mata waɗannan abubuwan ai hankali ma ba zai karɓi wannan abubuwan ba ita kuma duk waɗannan abubuwan da za ta yi za ka ga cewa za ta yi duk waɗansu abubuwa da za ta sanya farin ciki a gare shi ta karɓa ta yi abubuwa misali an yi bukukuwa an yi raye-raye ma watakila an yi kaɗe-kaɗe duk wannan kafin a ɗaura aure sannan sai bayan ɗaura aure sai duk amince da waɗancan abubuwan duk da suka gudana shine Allah maɗaukin sarki yake cewa kada a yi haka wala tansawul fadla bainakum kada ku rika mance alherin da ya gudana a tsakaninku tun daga lokacin da shi ya ganta ya ce yana santa ita ma ta ce ta yadda ta ji ta gani tun daga nan wajen alheran wannan mutum ya rika tuno waɗannan abubuwan to sai ya zama sun lafar da duk wani abu wanda yake misali na rashin jin daɗi da zai iya gudana tsakanin su biyu ɗin tun da zamantakewa ta aure kamar yadda koyaushe ake faɗa ake maimaitawa dama cewa ake yi zo mu zauna zo mu saba ba wani wanda ya ce misali za ku zauna ko watakila mahaifanka ne da za ku ke zaune tare wani abin za ka yi ya zama ka ɓata musu har ma ya zama watakila sun yi ma sun ja kunnanka to balle kuma wanda wannan watakila ma babu wata alaƙa da ta taɓa haɗa ku daga can wata duniyar ka auro ta ta zo da ita ta ce wai ba za ta iyawa abin nan ba za ta saba maka ba a'a za ta saba maka ke ma kuma ki ce wai ba zai saba ba wow na dai dan adam Allah madaukin sarki ya harice shi yana yin kuskure to idan ka yarda da wannan cewa duk dan adam yana yin kuskure za ka ga cewa duk waɗannan abubuwan da ake ambatawa sai ka ga cewa ka auna kuskuren ka kuma auna da alherin da ya taba gudana daga ɗaya daga gare shi ko daga gare ta za ka ga cewa watakila alherin ya fi yawa akan wannan kuskuren da ya gudana to a ka'ida kuma ta hankali shine idan ya zama mutum alherinsa ya fi rashinsa yawa to ana rinjayar da wanda yake ya fi rinjaye ne sai a rinjayar da alherin akan rashin alheri din ba ya zama dan saboda mutum ya yi wani abu wanda yake na rashin jin daɗi guda ɗaya sai ya zama an mance duk wani abu da ya taɓa gudana na alheri wannan butulci sunansa kuma bai kamata ba ya zama ma'aurata suna yin haka a junansu zo mu zauna zo mu ɓata kamar yadda kuma kusanci ɗin nan da yake junanku shi yake janyowa ma ya zama an samu wani lokacin an samu wani abu da yake so sa zuciya saboda dama tsakanin harshe da kori ma akan samu irin wannan sabani saboda kusanci da yake junansu na lokacin haƙori sai kaga ya taune harshe da ba dan wannan kusancin ba ba za a samu haka din ba. To haka kusanci shi yake jawowa ya zama an samu watakila wannan sabanin. To sai ya zama kada ya zama an ce ba za a yi mu'amala ba, kamar yadda harshe da hakori ba sa cewa ba za su ci gaba da mu'amala ba, suna ci gaba da mu'amalar. Daya yana taimakon dayansu, daya yana cikashe dayansu. To haka ma'aurata suke zaune a junansu, ko yaushe idan wani abu ya faru yi kokari kai idan namiji ne ka tuno cewa ga alherai da yawa wanda ita take maka, ko idan ke mace ce sai ki tuno cewa ga alherai da yawa wanda yake kasancewa yana yi, sai ya zama wannan alheran ya shafe waɗancan abubuwan waɗanda ake ganin cewa na rashin jin daɗi ne. To wannan shi sai ya zama ya gyara alaka, ya kuma sanya wannan alaka ta zama mai dogon zango. Amma idan ya zama zuciyar mutane tana makogaron, ko yaushe idan aka yi abu mutum ba zai iya dannewa ba sai ya furzar, to shi kenan sai kaga alakar tana sukurkucewa, ana rashin samun jituwa tsakani. Kwana biyu kaji an fara kai kara, daga kai kara din kuma shi kenan sai kaga abubuwa sun sukurkuce, abubuwa sun lalace. To idan da ake mun kalli wannan wasiyar wanda Allah madaukin sarki yayi mana na cewa la tansawul fadla bainakum wa la tansawul fadla bainakum, kada ku mance alheran da suke gudana a tsakaninku, insha Allahu ta'ala zai zama da yawa daga cikin al'amura ana samun saukin su ba kamar yadda muke gani ko yaushe ba. Shi yasa yake cewa wa la tansawul fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir, Allah madaukakin sarki yana ganin duk abin da kuke aikatawa, Allah mai gani ne daga abin da kuke aikatawa. Dan haka ko yaushe wasiyar da ake wa ma'aurata a farkon lokacin da za su shiga wannan rayuwar ita ce su yi haƙuri. Ko yaushe me yasa ake cewa ya haƙurin? Saboda dama dole sai da haƙurin, kamar duniyar nan ce ya za a yi ka rayu ba tare da kayi haƙuri ba? Kullum za ka ga abubuwa waɗanda yake suna shi ma tuwo a ƙwarya, ba ka jin daɗin su. To amma me ake so? Ya zama kayi haƙuri. Me ake so? Mutum ya zama yana da haƙuri. Haƙuri kuma ɗaci ne da shi, shi yasa sunansa ma a larabci as-sabr, as-sabr. An gane ko? An san wata itaciya wa ita guna, ko wata itaciya wadda ake kiranta guna tafi maɗaci ɗaci, to sunanta kenan as-sabr, saboda ɗacin da take da shi, ɗacin da haƙuri yake da shi. Wannan abu ne wanda in ka sa a bakinka za ka ji ɗacin a maƙogaranka kafin ma ka fara ma mu'amala da shi, shinshinawa kai za ka ji ɗacin a maƙogaranka. To haka haƙuri yake, haƙuri ɗaci ne da shi, amma wannan ɗacin daure masa ake. Idan ya zama an daure masa za a samu waraka, kamar yadda mai mara lafiya ake ba shi magani mai ɗaci ya sha kuma ya samu waraka, baya son wannan abin, amma kuma za a ga cewa warakar a nan wajen duk. Na kaska ɗauka cewa Allah ba zai jarraba ka a irin wannan ba, a'a jarrabawa zai yi maka dan ya ga, zai yi miki ya ga wannan irin haƙuri kike da shi, yaya za ki iya daurewa, yaya za ki iya jurewa. To dan haka Allah madaukin sarki yake jan hankalinmu bayan ya riga ya kawo mana waɗannan ayoyi masu tarin yawa da suke bayanin hukunce-hukuncen saki, sakin aure. Sai ke cewa kada ku mance irin wato alherin da kuka yi wa junanku, ta yaya za a yi ku mance wannan ya zama har ma an samu sakin aure ɗin? Idan ya zama ba ku mance wannan ba, da wuya ma ya zama zaman an samu farraku, an samu rabuwa. Na'am. Allah madaukin sarki yana cewa hafizu ala salawati was salatil wusta, hafizu ala salawati, ku dawwama, ku jajirce, ku kiyaye, ku kiyaye salloli, sallolin nan wanda Allah madaukin sarki ya wajabta muku ku kiyaye su. ku jajirce wajen yin su, ku dawwama kuna yin su. Was salatul wusta, sannan kuma ku kiyaye, ku dawwama, ku jajirce wajen yin sallah ta tsakiya, sallah wadda take madaukakiya. Wa qumu lillahi qanitin, sannan kuma ku tsaya kuna masu khushu'i, masu wato kuna yin shiru a lokacin da ake sallah, kuna sauraron abin da ake yi a lokacin sallah din. Abinda Allah madaukakin sarki yake jan hankali bayan waɗancan ayoyin da aka yi magana akan saki nan, kuma sai ake magana akan al'amarin da yafi kowanne girma a musulunci. Wani al'amari ne yafi kowanne girma a musulunci? Shine sallah, saboda shine turke da yake rike addinin naka. As-salatu imaduddin, wato sallah turke ne na addini. In aka ce turke, ana nufin kenan idan ya zama babu sallah addinin gaba ɗaya rugujewa yake, gaba ɗaya rugujewa yake. Shi yasa sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yake tura wa gwamnoninsa a lokacin halifancinsa, yake faɗa musu, yake cewa inna ahamma amalikum indi as-salah faman hafizaha faqad hafiza dinahu wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya. Yake cewa al'amarin da yafi damuna ko yafi wato nafi damuwa da shi ku a matsayin gwamnoni na, ya zama kun rike shi kuma kun yi shi sahu da kafa, shine sallah. Ma'ana ayyukan duk na kan gaba priority wanda yafi kowanne girma shine sallah. A matsayin ka na gwamna da na tura ka gari kaza, kada kai wata da sallah, domin duk wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye addininsa. Wanda kuwa ya wulakanta sallah, to duk wani abu ma wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa zai iya wulakanta shi, zai iya wulakanta shi. Abinda sayyidina Umar yake fadawa gwamnoninsa ke, to shi yasa suke cewa farkon abinda ma ake tambayar mutum kenan. Idan mutum ya zama ya ci sallah, misali yana nan ya samu excellent a sallah, to shi ke na ragowar ayyuka ma an sani cewa zai kiyaye su. Amma idan ya zama an ga sallar tasa ba yadda take, to ragowar ma za a ci gaba da yi masa keke da keke, kuma ba zai sha ba. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wanda aka yi masa keke da keke wajen yin hisabi, to lallai dole ne sai an azabtar da shi, saboda ba zai sha ba. To Allah madaukakin sarki da kansa a nan wajen yake jan hankalin al'umma cewa lallai su dage, su jajirce, su kiyaye salloli. Salloli na farilla kuma ake nufi, su ne farko. Dan idan ya zama mutum bai kiyaye sallar farilla ba, ta yaya za a yi kuma ya ce ya kiyaye nafila? Babu abinda za ki iya neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki fiye da sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗa, yake cewa babu wani abu wanda bawa zai nemi kusanci zuwa gare ni fiye da sallah. Babu wani abu da zai kusanta ki zuwa ga Allah fiye da sallah. Saboda mai sallah idan ya tashi yana yin sallah, to yana yin munajati, yana ganawa da Allah madaukakin sarki. Innal musalli yunaji rabbahu, yana ganawa da ubangijinsa ne. Shi ya sa ma aka hana mai sallah idan misali kaki ya zo masa ya tofar a gabas, ma'ana gaba ga shi, ko ya tofar a ɓangaren dama saboda mala'iku, sai dai ya tofar a ɓangaren hagu ko kuma ƙarƙashin ƙasan ƙafarsa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Saboda me? Mai sallah idan ya tashi yana sallah ganawa yake yi da ubangijinsa. Kuma sallolin farilla su ne kan gaba. Babu abinda yake zaki bautawa Allah madaukakin sarki fiye da abinda yake ya wajabta shi a kanki. Kada ki ɗauka cewa sallolin da ake yi na Ramadan, kamar ana yin tarawih ashan kenan, ana yin tahajjud, misali kin je tarawih ko kin je tahajjud, amma kuma wannan ya hana ki kiyaye sallar farilla, sai ya zama sallar asuba ta kubce miki saboda kin je tahajjud. Kin yi sallah wato kafafuwanki sun gaji, sai ya zama kin dawo, wannan gajiyar da kika yi sai ta hana ki ki tashi ki sallar asuba, to lallai asara ce mutum yayi wa kansa, ba gata yayi wa kansa ba, saboda sallar tahajjud, duk sallar tahajjud gaba ɗaya da zaki hada na Ramadan bata kai sallar farilla guda ɗaya a wurin Allah madaukin sarki ba. Sallar farilla guda ɗaya shi yasa a bangaren maza ma ake cewa idan ya zama mutum ya iya samu ya halarci sallar isha tare da liman, ya samu kuma ya halarci sallar asuba tare da liman, to za a rubuta masa kamar yayi kiyamul layli ne gaba ɗayanta, wato daren gaba ɗaya kamar kai kiyamul layli. Sallan mai sallar farilla, dan haka ba a wasa da salloli na farilla, dan haka Allah madaukin sarki ya ja hankalinmu yake cewa mu fa kiyaye akan waɗannan sallolin guda biyar, mu rika yin su akan lokaci. Da yawa za ka samu cewa iyayenmu mata akan samu da yawa waɗansu za su ga cewa ba su cika damuwa da yin sallah akan lokacinta ba, wannan kuma kuskure ne, ko kuma su rika jinkirta ta daga kan lokacinta. Waɗansu suna kudircewa cewa wai sallah mace ba za ta yi ba ko da suna cikin gidanta, sai maza sun yi tukuna, sai an idar a masallaci tukuna sannan ita za ta tashi ta yi sallah, wannan kuskure ne. Kamar yadda Allah madaukin sarki ya wajabta wa maza sallah a lokacin da lokacinta ya shiga, haka Allah ya wajabta wa mata sallah a lokacin da lokacinta ya shiga, babu bambanci tsakaninsu. Dan haka lokacin sallah na yi ki tashi ki sallah, sawa'un an yi sallah a masallaci ko ba a yi sallah a masallaci ba, ke ki sallaki a gidanki, wannan shine daidai, wannan shine ita ce hanya wanda yake karɓaɓɓiya, kuma ita ce abinda ake koyarwa. Ana yin kiran sallah lokaci yayi kenan, dan haka ki tashi ki sallarki shine kin kiyaye sallah musamman a lokacinta, saboda cikin kiyaye sallah shine ya zama kin yi wannan sallar a lokacinta, ya zama kin cika ruku'inta da sujjadarta, kada ya zama kin yi sallah kina cakcaken kurciya ko wani abu mai kama da irin wannan kamar yadda ake faɗa, ko kuma ya zama babu nutsuwa a cikin wannan sallar, wannan ma sallah ce wanda yake mutum bai kiyaye ta ba, a'a dole ne ya zama akwai nutsuwa a sallar. Ki zama kin nutsuwa a sallar, kin yi karatu daidai yadda ya kamata a ce an yi karatu, in Fatiha da sura ne kin karanta, kin yi ruku'un da ya kamata a ce mutum ya yi tasbihi, kin dago daga ruku'u kamar yadda ya kamata, ki tsaya kyam, in kin iya zikirin da ake yi a lokacin ki wannan zikirin da ake yi, ki sujjada in kin iya zikirin da ake a sujjada ki, ki nutsu a sujjada taki, ki dago daga sujjadar ita ma ki samu nutsuwa, ki ƙara komawa sujjadar, haka sallar take kasancewa tun daga farkon ta har ƙarshen ta. To wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na kiyaye sallah, bayan kasancewar sallar za a yi ta a lokacinta, sannan kuma za a kiyaye sallar wato ya zama ana yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa. Duk rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa bai taba jinkirin sallah daga kan lokacinta, sai waɗansu lokuta kawai da aka samu akasi, wannan kuma wani dalili ne da yake ya fi ƙarfin ɗan adam, kamar lokacin da suka dawo daga yaƙi an gaji, kowa ya gaji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dadda asuba yake cewa Bilal, Bilal Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa an kusa sallar asuba yanzu ka jira in asuba ya in an alfajir ya hudo ka tashe mu ni sallah, sai yake to ai shikenan kuwa. Su kuma suka kwanta, sai zama Bilal yana jira shi ma idansa bacci ya kwashe shi, ba su farka ba sai rana ce ta tashe su, zafin rana ta doke su. Sai zama cikin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suka fara farkawa sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya farka. To saboda haka sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ɗanyi gaba, daga nan ayi sallar. Irin waɗannan kawai su ne za mu ga cewa dalilin da yake sanyawa ya zama an ɗan samu akasi, amma ba wai haka kawai, da raɗin kanki kina zaune lami lafiya, wataƙila ma kallo kike yi wani abu wanda Allah madaukin sarki bai halatta ba, ko kuma wani abu wanda Allah ya halatta wanda yake mubahi ne, amma kuma wannan ya zama ya hana ki tashi ki sallah wannan bai halatta ba ko kuma ya zama ana yin wadansu abubuwa na hidindimu na bukukuwa ko wani abu na munasaba ko dauran aure sai ya zama wannan saboda kina cikin wannan hidindimun sai su hana ki tashi ki sallah akan lokaci wannan ma saban Allah madaukin sarki ne saba wa Allah ne wanda kuma garari ne babba shi yasa zamu ga cewa Allah madaukin sarki yana cewa a kiyaye sallah da kuma wata sallar as-salatul wusta sallah ta tsakiya wanda malamai an kai an abin nan an yi an kare juna ilimi akan wace ce sallah ta tsakiya wadanda suka fi rinjayarwa suka ce sallar la'asar ce ita ce sallah ta tsakiya mafi yawan magana akan wannan ne dalili ko saboda akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai yi sallar la'asar ba saboda yaki da ake na Khandaq na Gwalalo an sani cewa kafirai sun mamayi Madina a wannan lokacin dan haka saboda mamayar da suka yi har ma ba a iya bawa musulmi lokacin da za su je su sallah ba sun shagalta shine sai Sayyidina Umar a ƙarshe yake fada yake cewa Allah ya wadaran waɗannan mutanen wallahi ban ma iya yin sallar la'asar ba saboda sun zo sun uzura mana sun hana mu ma sakat ba mu iya mu samu mun yi wannan sallar tamu ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ma ko kaga ban yi sallar ba a wani hadisi yake cewa sun dauke mana hankali daga yin sallar tsakiya manzo Allah yake fada da bakinsa yake cewa sun dauke mana hankali daga yin sallar ta tsakiya wato sallar la'asar kenan Allah ya dauke musu ko kuma Allah ya cika gidajensu da cikkunansu ya cika musu su da wuta haka yake fada musu yake musu addu'a bakarara to shi yasa malamai suka tafi akan cewa la'asar ake nufi abinda yasa kuwa aka ja hankalin cewa a lura da sallar la'asar saboda sallar la'asar tana faruwa ne a daidai lokacin da idan ya zama kai mai dan kasuwa ne ana tsaka da kasuwanci an shagalta sosai watakila ga customers nan da yawa an zo watakila ana ta ciniki a lokacin da take faruwa ita sallar la'asar sallar azhar yawanci lokacin garjin rana ne mutane ma waɗansu ba su cika fitowa ba amma da la'asar kowa yanzu ya bazama a lokacin ne ake ciniki a lokacin ne hankali yake karkata waɗansu kasuwanci da waye da sauran sai Allah madaukin sarki yake cewa a kiyaye wannan sallar kada a yi wata da ita su kuma sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa ƴan kasuwa ne manoma ne mutanen Madina manoma mutanen Makka ƴan kasuwa su suna fatauci ko su je Sham ko su je Yaman haka suke su kuma mutan Yaman a Madina su kuma manoma ne suna du abin nan suna kula da gonakinsu da sauransu to saboda wannan sallar la'asar tana faduwa daidai wannan lokacin shi yasa aka ce ku kiyaye ta kada ya zama an yi wasa da ita wa qumu lillahi qanitin sannan kuma a lokacin da za ku tsaya ku tsayi ga Allah madaukin sarki kuna masu wato masu khushu'i kada ya zama kuna wasanni a sallar taku ko mutum ya rika yin waɗansu aikace waɗanda yake sun fita daga sallah wannan ma abu ne wanda yake an hana mutum ya yi shi shi yasa malamai suke cewa duk wani aiki da za ka yi shi idan na nesa ya hango ka zai iya cewa ba sallah kake ba wannan ɓata sallah yake kamar a ganka misali kana kai duka kana kai waye a lokacin da kake sallah wataƙila yaro yana yin wani abu kai kuma kana kai masa duka in aka ga mutum yana kai duka za a ce sallah yake ba za a ce sallah yake ba to shi ne suke cewa waɗannan suna cikin al-af'alul kathira ayyuka waɗanda yake masu yawa da ake a sallah wanda suke lalata sallah duk aikin da za a idan an hango ka za a ce mutum wancan ba amma ba mai sallah ba ne wancan shi ne al-af'alul kathira da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan ayar ta sauka sun kasance akan yi hira a sallah naka tada sallah aka ce Allahu akbar ko kuma ka tsaya kai sa'a ka tsaya daidai da inda makwabcinka yake tsaye ko inda dan uwanka yake tsaye to za ku iya hirar duniya da shi za ku iya bayanin cewa abin nan kana so kamar yadda waɗannan yanzu misali muna tafsiri kun ga waɗansu hira suke ko yanzu hira kuma za ta iya kasancewa ta duniya ko to da haka ake a sallah mutum zai iya hirar abin da yake gabansa zai iya cewa idan fa an idar da sallar nan akwai wani sako da nake so in baka ko kuma sako na shine kaza dai ya fada masa wannan to shine Allah madaukin sarki ya yi umarni cewa wa qumu lillahi qanitin ku tsaya wato a lokacin da kuke gabatar da sallah kuna masu tsoro masu khushu'i masu nutsuwa masu yin shiru to shine Zaid ibn Arqam ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tunda wannan ayar ta sauka fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da cewa idan muka tashi zamu yi sallah mu yi shiru kuma aka hana mu a lokacin da muke sallah ya zama muna yin zance muna yin magana bayan khiftum idan ya zama sallar da kuke gabatarwa kuna cikin halin tsoro ne ma'ana abokan gaba sun mamaye ku ko kuma kuna filin daga a lokacin ne za ku yi sallah farijalan to za ku iya yin sallah a lokacin kuna tafiye kana tafiya kana sallah saboda mai girman sallah ba a son ya zama mutum ya saba lokacin da to har lokacin da ake yaki ma sai aka ce tunda dai ba za ka iya tsayuwa waje guda kai sallar ba to kana tafiye ma za ka iya yin sallah kina tafiye ki sallar saboda ana halin tsoro auruku banan ko kuma kana haye bisa abin hawa kana kan doki kana kan raƙumi kuma a lokacin idan ka ce za ka yi wani motsi abokin gabanka zai samu lagonka to kai sallar ka a lokacin da kake haye akan wannan raƙumin naka ko akan wannan dokin naka ko akan wannan jakin naka a wancan lokacin kenan idan ya zama ana halin tsoro to shi yasa malamai suke cewa wannan yana nuna cewa kiyaye lokacin sallah abu ne babba wanda yake ba a wasa da shi domin idan da a ce lokacin sallah ba shi da mahimmanci da a halin yaki za a iya cewa mutum ya jinkirta lokacin sallar in ya gama ya samu nutsuwa daga nan ya yi sallar amma sai aka ce koda mutum a tafiye ne ya yi sallar koda a haye ne bisa abin hawa ya yi sallar to malamai sai suka istinbadi suke cewa idan ya zama kin hau jirgi daga wuri kaza zuwa wuri kaza to za ki iya sallah a cikin wannan jirgin matuƙar dai ba za a sauka ba sai lokacin sallar ya fita amma idan ya zama za ki riski lokacin sallar to babu matsala za ki iya jinkirtawa har lokacin wato da kuka sauka sai kuma ki sallar haka ma mota idan misali daga gari zuwa gari kina tafiye ba motar kuma irin wataƙila irin manyan motocin nan ne ba ruwansu da sallar ki ba za su jira ki sallah ba to matuƙar kina da alwala za ki iya duk inda motar ta fuskanta ki sallah kina nuni iya abinda za ki iya nuni ki abinda za ki iya yi kuma abinda za ki iya a zaunan za ki iya yin sallar ki gaba ɗayanta ina fatan an fahimta za a iya yin sallah a zaune kuma duk inda motar ta fuskanta ki ci gaba da sallar ki babu matsala an gane ko sawa'un gabas take kallo yamma take kallo kudu ko arewa babu matsala to nan ma a lokacin da ake halin yaki ba a ce mutum misali sai ya kalli gabas ba ko ya kalli wani wuri wanda yake ake kallo ko alƙibla a'a duk inda kake kallo a wannan yanayin ka je kai sallar ka sai yake ta fa ila amintum idan kuma ya zama kun aminta kun samu kanku cikin aminci fadhkurullah ku ambaci suna ku ambaci Allah madaukakin sarki kama allamakum kamar yadda ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda da ba ku kasance kun san su ba Allah madaukakin sarki ya sanar da mu abubuwa da yawa wanda yake da a baya ba mu san su ba Allah madaukakin sarki ya sanar da mu su to saboda haka mu ambaci Allah madaukakin sarki kuma mu san muhimmancin waɗannan wato al'amuran da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da shi kasancewar yau ita ce rana ta ƙarshe don haka za mu jira a kan wannan irin ya wannan ayoyin za mu karanta muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin ayoyin da muka karanta a cikin wannan zaman maki da muka yi da kuma sanya mu cikin wanda zai yanta su a cikin wannan wata mai albarka don haka za mu duba idan da akwai waɗansu tambayoyi za mu ansa daga nan kuma sai mu karkare mu rufe wannan wato karatun na wannan shekara da fata Allah madaukakin sarki ya karɓa ayyukanmu na'am akwai tambayoyi ga wata tambaya mai tsawo malam Allah ya saka muku da alheri to amin malam akan tambayar GH ta gado ita matar ta ce okay wadda tambayar raban gado da aka yi jiya shine sai aka ƙara dawo da ita wadda kila tambayar ansa bata fito ba take so ta ƙara bayani take cewa ita matar ta ce mahaifiyar ce ta faɗa mata cewar akwai gadon ta a wajen shi yayin nata to watakila ita bata san ma lokacin da aka yi raban gadon ba kenan haka za mu iya fahimta kuma yayin yayan nata guda biyu ko maza ne ko maza wanda take maganar gadon nagunsa shine ma karami a'a kamar ya shine ma karami ya zai zama yaya kuma ya zama karami ko ba karami aka saba ne abin da yace yana bashi mamaki shine a tsawon shekara 30 ko 40 bata taba yi musu magana masa maganar tana da gado a wajensa ba sai a shekara 2 zuwa 3 nan da suka wuce kuma ba shaida gashi kuma ta rantse shi ma ya rantse amma shi akan bai sani ba kuma ya manta ga mahaifiyar tasu ta rasu tunda jimawa ita ma kuma ya ce shi a iya tunaninsa bai ji mahaifiyarsa ta faɗa masa ba yayansa ma shi ma ya ce bai sani ba malam shi ne yake neman mafita saboda ya ce maganar gado ba wasa ba ce sannan darajar kuɗin da na yanzu ba ɗaya ba ne na gode kuɗin menene to shekara 30 baya ba a haifi da yawa waɗansu da suka ma zo nan ba ko ba haka ba ne a kansa ake ta magana abinda ni zan ba shi shawara a kai shi ya sunansa yayan nata shine gudun waɗannan al'amura da kuma kiyaye zumunci zumunta da take tsakaninsu idan yana da hali ya ba ta wannan dukiyar gaba ɗaya wanda take ganin cewa su ɗin tunda an riga an samu shubuha na cewa tana da gado tunda an samu wannan shubuha cewa tana da gado don haka idan Allah ya yi cewa yana da hali gudun kada ya fada cikin gararin da yake gudu saboda hatsarin gado din kamar yadda yake fara abu na biyu kuma don kiyaye zumunta da take tsakaninsu kasancewar Allah akalla a yadda ya nuna babu su daya a nan wajen don haka bai kamata a ce saboda 10,000 shi da ya ce 40,000 ita ta ce 50 10,000 ya yi kokari ya cike shi ya ba ta wannan haƙƙin nata rantsuwarsa kuma ya janye wannan rantsuwar tasa babu wata matsala a kai ko ka fara ma ba zai yi ba saboda shi rantsuwar da ya ce wa ya manci shi ma kuma wanda suke tare din yayan ɗaya yayan ya ce ya manci to ka ke nan abu mai sauki shine ne shine a samu kawai a ba da wannan dukiyar ta yadda zai zama ita bata kullace shi ba kada wannan kullatar ya zama ta yi naso har zuwa wato 'ya'yan nasu saboda irin wannan yana ɓata alaƙa ta zumunci ya ɓata alaƙa har abin ya ci gaba ma har 'ya'ya kaga ana yin gaba inda bai kamata ya zama an yi gaba ba dan wa dan kani dan ya dan kan dan kani dan kwan dan kanwa da sauransu ya zama ba a ga maciji a juna wannan bai halatta ba ba daidai bane girman kudin bai kai girman kiyaye waɗannan abubuwan ba yawan kudin bai kai ya zama ya bata alaƙar da suke da take tsakaninsu ba yawan kudin ba ta kai ya zama misali gararin cewa misali idan da a ce ya cinye din da gaske to gararin da zai zo ya samu ranar lahira Allah tsakaninsa da Allah ne an gane ko dan aka yi kokari ita wadda ta turo tambayar ta fada masa cewa matukar da yana da iko na cewa zai iya mayar mata da kudin gaba daya babu wannan babu laifi dan ya kiyaye zumunta dan kuma ya kiyaye kansa daga shubaha saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa famanitta kashubuhati faqad istabra alidinihi wa irdihi wato wanda ya guji fadawa cikin abin da yake mai rikitarwa wannan abin naku mai rikitarwa ne to duk wanda ya guji irin wannan to ya nemi kubuta ya nemi kiyaye addinin sa ya nemi kiyaye mutuncin sa wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin abu mai rikitarwa to ya tabbatar cewa ya fada cikin haram shine sai ka mana misali akan wannan dan haka gudun wannan shubaha da take tsakani ya biya ta wannan kudin kuma yake har ga Allah babu wani abu wanda yake ya rike shi a zuciyarsa a ci gaba da mu'amala yadda ake mu'amala baya kada ya zama wannan ya sa ya yanke zumuntarsa ya zama wato an bata ya zama abubuwa sun yi basu dadi ba wannan ni shawara da zan ba shi kenan tunda ba abu bane na fatawa kuma ba sai ya kai su shari'a ba ba sai ya kai su ga kotu ba a'a ya kokari ya zama ya bada abin da yake haƙƙin kansa babu wata matsala akan wannan insha Allah ta'ala
bayan wata biyu an da ya wanda rashe ne da larurar shari da larurar ta kalbin ta biyu da larurar ta kuma ta biyu har ci zuwa yanzu malam a kai a gida addu'a Allah ya yaye mini
to wannan ita addu'a take nema Allah madaukin sarki ya yaye mata wannan larurar da take ciki Allah ya yaye wa musulmi duk wani abu wanda yake ya dame su Allah ya yi mana duk wani wata damuwa Allah ya jikan mu Allah ya suturta mana al'amuran mu gaba daya ita take fama da wannan bayan addu'a da za ta yi wanda yake sababi ne daga cikin sabubba na yankewar wahala da ake ciki kuma yana da kyau ya zama an nemi wato ma'abota sani likitoci da sauransu ya zama abin nan ya zama su gano mecece larurar yaya za a iya magance ta Allah madaukin sarki ya kadarta cewa duk wani abu wanda zaka ga cewa mutum ya ce larura ce akwai wanda Allah madaukin sarki ya buda masa zai iya gane menene zai zama karshen wannan larurar to bai kamata ta zauna kadai addu'a za ta yi ba addu'ar babba ce addu'a abu ne babba amma kuma ya kamata ta kuma koma wajen wato mutane wato waɗanda yake Allah madaukin sarki ya buɗa musu a wannan fannin yadda za su ba ta shawara abubuwan da za ta aikata da fatan Allah madaukin sarki ya yaye ya kuma suturta musulmi gaba ɗaya ya sanya al'amuranmu a hannunsa ya shige mana gaba to wannan assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh malam Allah ya saka da mafi cikin alheri amin amin duniya da lahira tambaya da aka yi jiya akan mace mai al'ada kwana biyar menene wani taimako saboda Allah ta sami to wato wannan ta faɗi wai a wasu abubuwa ne a taimako ne